Shirin da ofishin gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar yake daukar nayin zuwa tare da babban malaminmu a Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya. Kamar yadda aka saba, akwai tambayoyi da ake turowa a kowane lokaci a wannan lambar waya 0501190814 0501190514. Idan an jima kuma za mu bude layi domin ba ku damar yin kira ku yi tambaya kamar yadda muka saba. Kafin mu kai ga wannan lokaci, za mu ba da dama ga shi malam kamar yadda aka saba ya gabatar da mukaddama. Kar mu kalla.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساتي بيودا يا جبات أكوي تبيد أكوي ود نفهم تشيوا قرر اللوك تشيني أكوي تا لوك تبدي يا با مداما وامبشي وصابوا هذا كتير من المعلمين كام بتاع دعني دوان تبيابا. Akwai hadisi wanda yake ya inganta daga manzo alaihi salatu wassalam, kuma malaman hadisi sun rawaito shi ta fuskoki daban-daban. Akwai riwayan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda Imam Muslim ya rawaito, sannan akwai riwayar da Imam Tabarani da Imam Al-Hakim da suka rawaito. Hadisin manzo alaihi salatu wassalam yana cewa, law lam tudhnibu la dhahaba Allah bikum وَجَعَلَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ كَوْ فَيَغْفِرَ لَهُمْ cewa in ba dan kuna yin zunubi ba to da Allah subhanahu wataala ya tafiyar da ku sai ya zo da wayansu mutane wanda suke yin zunubi kuma su dinga roƙon gafara Allah subhanahu wataala kuma sai gafarta musu. Wanda ba su fahimci wannan hadisi ba ko kuma suke da san zuciya sai suka yi ma shi wannan hadisi fasara a baibai, suke zaton cewa shi hadisin kawai ya nuna dole ma mutum ya je ya sabo, dole mutane su saba ma Allah, tunda har gashi Allah subhanahu wataala yana nuna cewa inda ba za a yi sabon ba to da ya tafi yadda mutane ya kawo wayansu wanda ainihin za su ci gaba da yin sabo. To wanda ya fahimci wannan ya fahimci kuri. Kwata-kwata hadisin ba daure gindi yake ko bude kofa ji sabon Allah ba. Za mu ga cewa ayoyi da yawa da kuma hadisai na manzo alaihi salatu wassalam suna jan kunne dangane da sabon Allah, dangane da su ya tsallake iyakokin Allah. Ayoyin Alkur'ani za mu ga cewa suna da yawa a wajen ambaton takawa. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فذهب إلى السافة أمر لتقوى تين القرآن با تقوى كما دوان دي سمعنتا شيني نيسان تصابان الله دكما كفا كفا دا نيسان تصابان ورغودة إيكو زامك الله سبحانه وتعالى يزان وإن سليفك ياتر اللي أن نيسان تيسو إذن ولا تقرب الزنا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ولا تقفوا مال ولا تقفوا ما ليس لك به علم دغ سنه irin wayannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci manya manyan hadi abin nan laifuka guda bako ne ke cewa ijtanibu as-sab' al-mubiqat ku ne sanci laifuka guda bakwai wanda suke hadakarwa wanda mun sha ambatan su irin wannan munasaba. Manzo ali sallallahu alaihi wasallam ya ambaci shirka, ya ambaci cin dukiyar maraya, ya ambaci saba mai iyaye, ya ambaci karfi ga katangagiyar mata wanda take kaman miya, ya ambaci gudu wato ainihin a fagen fama da sauran abubuwa da hadisin ya ambata zina da makamantan wannan. To sai da mutun ya kalli wayannan nusus zai ga cewa jan kunne ne wato Allah subhanahu wataala yayi dangane da abin da ya shafi sabo. Kai wani wata ayar ma Allah ce wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu nudkhiluhu naran khalidan fiha ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ددا سابن دا ake nufi a wannan ayu da na ambata ana nufi shine shirkar da mutum ya mutu bai tuwo tun da ambaci da wama a gidan wuta don abinda malaman sunna suka tabbatar duk sabon da bai kai shirka ba in mutum ya tuba yana yi ya afwan ya mutu yana yi to yana cikin ganin damar Allah subhanahu wataala in so ya fi masa in so ya masa idan azaba wannan hadisi abinda yake nunawa tabbatar sifofin Allah subhanahu wataala da sunayensa Allah subhanahu wataala tun kafin ya halicci bayi ya sa su a bayan kasa ya sifantu da sifofin da dole wannan sifofin sai sun yi aiki akan bayinsa daga cikin sunan Allah akwai al-Ghafur daga cikin sunan Allah akwai at-Tawwab daga cikin sunan Allah akwai ar-Ra'uf daga cikin sunan Allah akwai al-Afu akwai ar-Rahman sunan Allah Allah mai gafara ne Allah mai afuwa ne Allah mai yafiya ne Allah mai jin kai ne wannan jin kan da wannan rahamar da yafiyar a ina za su yi aiki idan ba a samu wanda zai yi kuskuren da wannan sifar za ta dabbaƙo kansa ba misali yanzu muna da asibitoci gwamnatin jaha ko gwamnatin tarayya ko karamar hukuma ko wani zai zo gina asibiti yanzu za mu ce kenan gina asibiti da ake yi fata ne na mutane su yi rashin lafiya don a zo a kwantar da su asibiti muna da wato ainihin madora a cewa ne madori ne kasancewa na madori ne alama ce ta yana fatan mutane sai sun kare an je ainihin an dora su wajensa mutum zai zo ya sai fili ya bar shi a matsayin makabarta kenan duk wanda ya sai filin makabarta fata yake mutane sai ta mutuwa a je a binne su ba shi ne ba ashe abin da yasa ake gina asibitoci saboda an san ba makawa sai dan adam ya yi rashin lafiya in yi rashin lafiyar nan sai ya je ya nemi inda za a yi masa magani abin da yasa ake sayan filayen magabartu saboda an tabbatar ba makawa dan adam sai ya mutu to in ku sai ya mutu ashe sai an binne shi to ashe kenan sai a yi tanadin wannan abun da dole ya zama la mahala dole dan adam ainihin zai samu karaya to shi ya sanya ya zama akwai madora na gargajiya akwai bangaren abin da ya shafi dori wanda ya shafi na asibitoci ashe abin da yasa ake tana da irin wannan saboda an san abu ne wanda yake la mahala to Allah da ya halitta bayan sa yan adam ya tabbatar da cewa sai sun yi sabo ya tabbatar da cewa ba masu mai bane ba mala'iku da annabawa su ne masu mai Allah ya riga ya tsare su daga abin da ya shafi sabo to ashe kenan ga magarin mutane wannan in ka cire annabawa hatta sahabbai hatta tabi'ai sai ka samu wanda zai danyi laifi sai na Abubakar Allah ya gara masa yadda yazo wajen manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ya mai kin Allah ka sanar da ni wata addu'a wacce zan dunga yi a cikin sallata sai ya ce to in ka zo a cikin sallah daga cikin addu'ar da zaka yi ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antar ghafurur rahim ya Allah na zalunci kaina zalunci mai yawa kun babu wanda zai gafarta zanubai sai kai saboda ka Allah gafarta mun kuma ka ji kaina kai ne mai yawan gafara mai yawan jin kai sai na Abubakar manzo alaihi salatu wassalam ya ce Abubakarin khairun nasi an yakuna nabiyya sai na Abubakar ya fi duk wani dan adam da Allah ya ban kasa indai ba annabi bane to gashi an koya masa addu'ar ya nemi gafara Allah kuma ya ce ya zalunci kansa zalunci mai yawa saboda me saboda shi laifi dabi'a ce ta dan adam yadda ka san dan adam dole sai ya ci dole sai ya sha dole sai ya yi bacci dole sai ya yi tsuguno to dole ne sai ya yi kuskure to shi kuma Allah ya riga ya kira kansa shine al-Ghafur shine mai gafara sunayen Allah duk malaman da suka san tauhidi da kyau sun ce sunayen Allah alamun ne wa usab sunayen Allah wato fitattun sunaye ne a wajensa sannan kuma sifofi ne duk wani suna na Allah yana dauke da wata sifa ko dai sifa fi'iliya ko sifa zatiya misali na ambaci al-Ghafur al-Ghafur sunan Allah ne to shikenan wannan sunan me yake dauke da shi yana dauke da sifar Allah ta al-Maghfira gafara to gafaran nan akan wa za a yi ta akan wanda ya laifi to ba zai yi Allah ya sifantu da wata sifar da ba za ta yi aiki ba wannan ba zai taba yiwa ba tunda Allah tun kafin ya halitta ya sa wa kansa suna Al-Ghafur to ya san zai halicci bayin da dole sai sun yi saban nan dole sai sun ratse ko mutun ya shirya ko bai shirya ba wani abin da yake daukar sabo shine dole sai ya zo da niyya ya dauki kwalbagiya ya sha ko ya zo ainihin ya zo ya zauna inda ake caca ko ya je ya yi zina ko ya je ainihin ya yi sata wani ya dauka wannan su kadai ne sabo bai san cewa akwai sabubbuka kanana mutum zai yi sabo da kunnansa ya je ya ji wani abin da an hana shi ya ji wannan abu ko ya je ya gano da idan sabin da an hana shi ya ga wannan abu ko ya tabo da hannunsa ko ya je da kafarsa an hana hannunsa ya taba kaza sannan kuma ainihin an hana ya je kaza ko kuma a ya zama a cikin zuciyarsa yana sawar yana suranta wato yana tunanin wasu abubuwa wanda wannan tunanin haramtacce ne to Allah ya san duk zamu yi wannan to saboda jin kansa gabayi sai ya sifantu da sifa ta gafara idan mutun yayi ya nemi gafara Allah subhanahu wataala sai ya gafarta masa kuma Allah subhanahu wataala sai ya ji kansa to Allah subhanahu wataala duk wani abu da za a yi kafin a yi shi ya san cewa zai yiwu saboda haka ya riga ya tare da wannan abu yanzu Allah kafin ya halitta kowa ya sa ma kansa suna Ar-Razzaq mai azurtawa mai ciyarwa Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabbar take tafiya ban kasa illa ala Allahi rizquha face abincinta da arzikinta yana ainihin a wajen Allah subhanahu wataala to Allah tun kafin yi wannan halittun saboda ya san zai yi wayansu halittu da za su buƙaci ci da sha saboda haka sai ya sifantu da wannan ainihin sifar a tare da zaka ga cewa ba wani wanda baya buƙata daga Allah subhanahu wataala dabba ce tsuntsu ne ƙwaro ne dan adam ne kowane ne ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane ga baki ɗaya ku ne mabukata zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan buƙatar duk abin da aka yi maka ko dai a baka kaza ko a kare ka daga kaza ko yayi maka kaza wannan duk sunan sa yana nufin azurtawa daga Allah subhanahu wataala to inda Allah bai yi wannan bayi ba in bai yi mu ba a ina wannan sifar za ta yi aiki babu inda za ta yi aiki saboda haka shi wannan hadisi bishara ne ga bayin Allah na kware cewa duk lokacin da suka yi laifi musamman mutun yayi wannan abun bai ma san yayi bai yi wannan abu a kuskure yana saran Allah subhanahu wataala zai yafe masa da kansa wannan shine ma'anan wannan hadisin ma'ana in dai jinsi ne dan adam dole sai yayi sako to Allah subhanahu wataala kuma shine mai gafartawa inda za a ce kwata kwata babu wani mai sabo a bangasa to wannan sifofin Allah kamar an kareta suke nan domin ba za su yi aiki ba ba wanda ya laifi ballanta na a gafarta masa ba wanda ya sabo ballanta na a jikansa ba wanda ya kuskure ballanta na a yi masa afuwa to ya za a yi a ce Allah ya sa ma kansa sunaye da sifofin da ya san ba za su yi aiki ba ba zai taba yiwa ba wannan shine abinda malamai suka tabbatar dangane da abin da ya shafi wannan hadisi amma ba wai bude kofa cewa mutum ya je ya sabo ba za ka samu akwai wanda suka sabo kurin fahimta suna nuna cewa wai dole ne ma sai ka je kai sabo wala akwai wanda suke da'awar suna da istighfarin da har idan ba za ka yi sabo ba to in ya waiwaya shi wannan istighfarin bai sami zunubi ba to zai je kuma ya cinye ladarka wannan wato mummunar aqida ce kuma wannan ba addinin musulunci bane duk mutumin da ya kalli hadisi yadda manzo alaihi salam yake jan kunnuwan sahabbai yana ainihin dora su akan taka tsantsan daga sabon Allah komai kankantarsa to kuma a ce wai wannan hadisi kuma a ce wai ya fito daga bakin manzo Allah kuma a ce wai shikenan bude kofar sabo wanda yayi wannan kaman bai san ma me manzo Allah yake dora sahabbai akai ba kaman bai san abin da sauran hadisi suke faɗa ba kaman ma bai san abin da Allah ya aiko annabawa saboda shi ba Allah fa ya aiko annabawa ne saboda su dora mutane akan bin Allah su kawar da su daga sabon Allah kowane iri to idan ya zama ciki an ce kowa ya je to kaga ba ma wani fa'idan aiko kowane annabi shikenan kowa ya iya saban sai mutu kawai shikenan ya je mutu ya tafi aljanna Allah ya samu dace
amin da rahmansa to akan makallah kafin mu wuce wannan gaba kowanne shawara za a bayar ko kuma mafita ga mutanen da ake karantar da su da irin wannan gurguwar fahimta kuma su dauka su amfani da ita
to gaskiyar lamari idan ada ilimi yayi karanci akwai lokacin da zaka iya cewa wadatar ilimi da yaduwarsa yayi karanci sai ka samu kila gari daya malami daya ne malamin nan shi kansa bai gama fahimta abubuwa yadda ya kamata ba, sai ya dora mutane akan baragurbin aqida, koda wani yayi shakkun wani abu na aqidan nan bai da inda zai je ya nemi karin bayani. To sai Allah subhanahu wataala duk ya saukake komai, wazuzzuka a gidan radio, a TV, a jaridu, social media, ko ina. To ya kamata duk mutumin da yake kishin addini sai yake so ya tsira. To idan aka faɗa masa magana irin wannan, a ƙalla ya je ya ƙara bincike shin wannan abun haka ne, kuma dan Allah shin wannan fassarar da aka yi masa a wani tattafai ne wanda aka nuna cewa aje ai ta sabo. Dole ne ma mutum ya sabo, tunda Allah ya ce idan mutane ba za su yi sabo ba zai kawar da su, ya kawo wanda za su yi zunubi. Ba wani malami da zai kawo littafin addini wanda ya buɗe wannan ƙofar. Saboda karshe ya sanya kullum muke faɗa cewa neman ilimin addini ya zama wajibi a wajen ɗan adam. Wato za ka ga cewa ma sa da su ko kuɗi aka ba mutum sai ya girga. Yanzu da zai zama cewa surukin mutum ko wani malaminsa ko wani mai daraja a gunsa, kaddara wani na da kuɗi 10,000 a gunsa, sai ya ɗauko rafa ainihin ɗayan 10,000 ya ba shi. To shikenan da zai zo misali ya lissafa ya ga babu 2 ko 3. Sai ya ce masa kuɗin nan ina ga basu cika ba. Sai ya nuna masa basu cika ba, zai kalli wannan ƙimar da girman nasa ba. Sai ya faɗa masa ina jin ne kuɗin nan ko ba a bi su da kyau na kaman basu cika ba. To wani abin da ya shafi duniyar mutum ke da sai ya yi ƙeƙe da ƙeƙe ba zai yi da azalunce shi ba. Ya za a yi kuma ya zama kidahu mai dolo a wajen addini. Duk abin da aka faɗa masa shi kenan ya ce ya karɓe shi, wannan ba hujja ba ce gaskiya. Allah ya samu dashi.
Amin suma amin. Masu sauraro kada a manta ana tare da shirin fatawa kai tsaye daga tashar rediyo Jigawa. Za mu sake tunasar da lambar waya da za a turo tambayoyi 0701-519-0804. Idan an jima za mu buɗe layi 0703-335-5758 kamar yadda aka saba. Kafin wannan lokacin za mu tashi akan tambayar da muka tsaya a wancan shiri, duk da cewa mai ita bai rubuta suna ba. Amma dai yana cewa assalamu alaikum, akan mukalla mutum zai iya aurar ‘yar yayan mahaifiyarsa ko mahaifinsa, ko kuma ‘yar ƙanwar mahaifiyarsa ko mahaifinsa, mace ko namiji, kuma menene hukuncin riƙe hannu da ake a sallah ko kuma ɗorawa a kan ji? Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata hakan ko sahabbai sunna ne kuma ko mustahabi?
To abin da ya shafi auren ‘yar ƙanwar mahaifiya ko ‘yar yayar mahaifiya ko ‘yar wato ainihin wan mahaifi ko ‘yar kanin mahaifi, wannan ya halatta. Ma'ana a ce su abin nan ‘yarwa da ɗan ƙani ko kuma ɗan ƙani da ‘yarwa, wannan don an yi aure a tsakaninsu babu laifi. Yanzu da zai yiwu ma a ce mutum yana da ƙannen babansa guda biyu ko kuma ƙannen babansa guda biyu, sai ya auri ‘yar yayan babansa. To zai iya kuma auro ‘yar iyayen mahaifiyarsa ya haɗa su, babu matsala a wannan. Abinda mutum ya haramta ya aura, Qur'ani ya riga ya fayyace mana: hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum, har zuwa ƙarshe. To da Allah ya zana waɗannan haramtattun sai ya ce wa halla lakum ma wara'a zalikum, ko uhilla lakum ma wara'a zalikum. Allah ya halatta muku duk wanda ba waɗannan ba, ko kuma an halatta muku duk wanda ba wannan ba. Dama kafin wannan an ambaci wala tankihu ma nakaha abakum min sa'il la ma qad salam, duk abinda iyaye suka aura, ubanni suka aura na mata, mutum ba zai aura ba sai dai abinda ya wuce a lokacin jahiliya, wannan ba a magana akan sa. Sannan manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ya hana a hada mace da ƴar wato ainihin da gwaggwanta ko innanta. Misali mutum yana aure da mace, to baya halatta ya auro kanwar mahaifiyarta ko kanwar babanta ya haɗa su, wannan shi ne aka hana shi ma haɗawa. Amma da za a ce yanzu mutum yana aure da mace, shi kenan sai suka rabu ko kuma ta rasu. A musulunci ya halatta ya auri kanwar mahaifiyarta, wannan babu wata matsala, duk da cewa mutane za su ga abin bambara kwai. To amma dai in muna maganar doren shari'a, wannan shari'a ba ta haramta ba, sai dai mutum ya kauce ma wani abin da yake ganin zai iya haifar da wani sabuwa na cece kuce, wannan wani abu ne daban. To saboda haka dai wannan auren dan an yi shi auren ya halattacce, babu matsala. Sannan abin da ya shafi dora hannu a kan kirji, a dora dama a kan hagu, wannan ma shi ne abin da hadisi ya tabbatar. Manzo alaihi salatu wassalam yana cewa mu jama'ar annabawa an umarce mu mu gaggauta buɗe baki, mu jinkirta sahur, mu dora hannayenmu na dama akan hannayenmu na hagu. Kaga yake cewa nahnu ma'ashar al-anbiya umirna, an umarce mu. Manzo Allah sallam sai zama bai ware kansa ba, sai ya mace jama'ar annabawa gabaki daya. Da wannan hadisi zai nuna maka cewa shi dora hannun dama akan hagu a lokacin da ake sallah ba wai sunna ce ta manzo Allah sallatu wasallam shi kadai ba, sunnar annabawa ne gabaki daya. Wannan shine abin da sahabbai suka tafi akai, shine abin da tabi'ai suka tafi akai. A daidai lokacin ba wani malami da na sani a musulunci ya ce in mutum bai dora hannunsa akan kirji ba ba shi da sallah. A'a, ba wani malami da ce in ka saki hannu ba ka da sallah, ta lalace sallah ka tana nan. Illa iyaka wanda ya dora hannun dama akan nagu ya dora akan kirji shi ne ya fi dacewa da sunna ta manzo alaihi salatu wassalam.
Na'am, akan makalla batun riƙe yawuyan hannu kuma akwai bambanci ne wajen
yawwa, akwai abin da ake kira al-qabdu da kuma al-wad'u. Al-wad'u shine a dora tafin hannun dama akan bayan hannun hagu ba tare da an rike ba. Shi kuma al-qabdu shine sai a rike wuyan hannun hagu. Mutum ya sa hannunsa sai ya rike wuyan hannun hagu. Saboda ka duk wanda mutum ya cikin biyun malamai sun ce yayi wani al-wad'u ko ai nufin al-qabdu.
Tambayar gaba ta fito daga wajen Malam Usman Messi wadda yake cewa a kar makalla ko menene hukuncin matar da idan mijinta ya hana ta yin wani abu da take masa mutunci.
Ai ma salisu, ina ga wannan ko shi mai wannan tambayar ya riga ya san wannan hukuncin. Mata da miji shugaba ne da mabiyi. Manzo Alaihi Salatu Wassalam ya faɗi darajar miji da matsayinsa a cikin hadisi masu yawan gaske. Kwai hadisi da manzo alayhi salatu wassalam yake cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha dakhalat jannata rabbiha. Idan mace ta sallaci sallolinta guda biyar kuma ta azumci watan ramadananta kuma ta bi mijinta, shikenan za ta shiga aljanna ubangijinta. Wato ka duba matsayin sallah, babu wata ibada in ka cire tauhidi ta kai matsayin sallah. Kado matsayin azumi wannan rukunne ne wanda suke na musulunci, amma ita mace sai aka kawo bin miji ya zama kamar shine rukuni na uku. A nan ba ambaci zakka ba, ba ambaci nufin haji ba, saboda za ka iya rayuwa ba kai wannan ba in mutum ba shi da shi. Saboda haka sai aka ambaci waɗannan. Kuma akwai lokacin da Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu mutum ne mai tafiye-tafiye wata ran ya je Sham, sai ya ga yadda wato ainihin mabiya sarkin arna suke zuwa suna faɗuwa suna mai sujuda. Shi kuma sai ga babu wani mutum mai daraja a duniya da ya kamata a yi wannan sai manzo alaihi salatu wassalam. Yana zuwa gaba ga manzo alaihi salatu wassalam sai ya faɗi mai sujuda. Manzo Allah ya hantare shi sai ma haza ya Mu'adh, menene wannan ya Mu'adh? Sai mallakin Allah, na je waje kaza na ga irin yadda mabiya suke wa ainihin sarakunan sujuda, dai kuma sai na ga ba wanda ya kamata a yi ma wannan sai kai. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na kasance zan umarni wani, idan umarci wani ya yi wani sujuda, to da na umarci mace ta yi wa mijinta sujuda saboda girman haƙƙinsa akan ta. Ka duba anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma ambaci da uba ba, sai ya ambaci ainihin mata da miji. Saboda haka haƙƙin miji akan mata ba wai karami bane. Mu duba hadisi yake cewa da miji zai buƙaci matarsa da dare sai ta juya masa bace ta waye ta kiyarda. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku za su kwana suna tsine mata albarka har sai garin Allah ya waye. Ni na san mutum mai hankali, a ce ma yanzu kawai limaman juma'a gari kaza ko da limaman juma'a guda biyar ko goma a ce su kwana suna tsine wa mutum. Kuma an yadda wa'annan malaman nagartattu ne masu bin Allah. Ya ake jin wannan mutum ina zai samu rayuwarsa? Balle sana a ce mala'iku su kwana suna tsine mata albarka. Kuma wannan fa hadisi bai nuna cewa an neme ta yau taqiya ko taqiya, a karo daya ba wata lalura. Ba wata lalura wadda za ta zama uzuri, haka kawai tace ba za ta amince ba. To mala'iku za su dinga tsine mata har garin Allah ya waye. Saboda haka hadisai da suke magana akan haƙƙin miji akan mata ba za ka iya lissafe su a zama daya ba. Wallahi ba karamin laifi bane, ba karamin zunubi bane a ce miji zai kwana da haushin mata ya tashi da ainihin haushinta, ta yi masa abin da ta san cewa kaza din nan ta san ba daidai ba ne, kuma ta yi masa da gangan. Wallahi zunubi ne, ba wai dan gangani ba, fatan mu Allah ya sa su ji su fahimta su kiyaye.
Na'am. Tambayar gaba ta fito daga wajen injiniya Sahabi dake karamar hukumar Kaugama da yake cewa akar makalla ko menene halastin cinikin jakuna a shari'a kuma menene matsayin aro a musulunci.
To, akwai abin da baya halatta a ci shi ya halatta a yi cinikin sa. Akwai abin da baya halatta a ci ko a sha kuma baya halatta a yi cinikin sa. Akwai abin da baya halatta a ci shi to kuma baya halatta a sayar da shi ta wata fuska kuma ya halatta a sayar da shi ta wata fuska. Misali kaman jakuna da ya ambata. Mutum ya zo ya sai da jaki ga mabukacin jaki. Misali mutum zai saro jakuna ya zo ya kasa a kasuwa ya sayar a wajen masu bukata babu wani malami da ya ce wannan abun bai halatta ba. Wannan ana maganar mutanen da za su sayi jaki domin amfani da yau da kullum. Amma mutumin da zai zama shi kuma safararsa ta jakunan. Ya sayi su je ka inda za a yanka a ci. Wannan haramun ne, haramun ne, haramun ne. Saboda addinin musulunci ya haramta a ci naman jakin gida. Jakin jeji musulunci ya yarda cewa ai dafin a ci saboda sahabbai sun yi farautar sa sun ci har ma sun kawo manzo Alaihi Salatu Wassalam wani bangare daga ciki. Saboda ka jakin jeji suna kada ya hada shi da jakin gida. Shi ya halatta a ci naman sa amma jakin gida baya halatta mutum ya sai da shi ga wanda zai ci. Na'am, inda mutum zai zo kawai a kasuwa, kasuwar garin su, kasuwar jihar su, kasuwar da ya saba ci, amma zai sanar mai sai da jakuna. Wani ya zo zai siya, musulunci bai ce sai ka bincike shi ba. Shin amfani za ka yi da shi ne yau da kullum ko ci za ka yi? Musulunci bai dora maka wannan ba. Kamar yadda mutumin da yake sai da kayan abinci kamar dawa ko masara, wani ya zo zai siya, ba ce sai ka tambaye shi ba. To dan Allah, abinci za ka yi ko kuburkutu za ka yi, wannan ba sa ka wannan ba. To amma wanda ka gamsu cewa wannan abin shi zai yi haramtacce kamar mutumin da misali ka ga ya halatta mutum ya sai da adda ya halatta mutum ya sai da wukake da akwai masu amfani da shi amma idan ka san wanda zai zo sai wannan adda ko wannan wuka ta addanci zai je yayi to haramun ne haramun ne haramun ne ka sayar masa kaga ashe ba wai sai da kawai ita ce wato laifi ba a'a manufar abin da za a yi da wannan abu giya haramtacciya ce ta kowace fuska. Baya halatta mutum ya sayar da giya ko ya cinikinta kamar abin da ya shafi alade wannan haramun ne mutum ai dafin ya cinikinsa ta kowace fuska saboda haka wannan shine abin da ya shafi jaki in sayarwa ce ta yau da kullum wannan babu matsala amma mutum ya zama shine dealer ya zo ya saye su ya tafi kudanci ya kai wasu ma an ce China ake kai su dan abin nan wannan haramun ne bai halatta musulmi ne wannan.
Na'am, gaba tambayar su ta biyu na batun matsayin aro a musulunci.
Eh, aro a musulunci ainihin ya halatta. Al'ariya shine aro amma wato malamai suka kasa aro kala biyu. Akwai al'ariyatul mu'addat, akwai al'ariyatul madmuna. Ya halatta lokacin da mutum ya zo neman aro gunka kai masa sharadi. Ya aka ce al'ariyatul mu'adda shi ne aron da mutum zai yi ya dawo da shi ko da ya samu matsala. Misali mutum ya zo aron gatari a wajenka ko magirbi. To idan ka ce al'aritul mu'adda ce, ma'ana aron da za a dawo da shi to da kotar za ta kare ko bakin ya tabe zai iya kawowa ya bada hakuri kuma dole ka karba. To amma idan aka ce madmuna shi ne wanda idan mutum ya karba aka samu matsala to dole ainihin sai ya biya wannan. Misali mutum ya riga tari sai ya tafi garin aiki sai ya zama kotar ta fashe ko ta kare to anan dole ne ya siyo mashi mai wannan gatari kota ya hado masa gatarin sa ya kawo masa saboda haka aro ya halatta a dukkan ayi shi a addinin musulunci.
Na'am, tambayar gaba ta fito daga Malam Muhammad Gayin a karamar hukumar Krika Sammo da yake cewa malam ko menene matsayin mutumin da ya zo sallah sai ya tsaya a bayan sahu alhali sahun bai cika ba saboda yana gaggawa samun raka.
To inda zai yi kabbara harama a bayan sahu ya taho ya shigo cikin sahu za a ce ba matsala. Wannan ya faru ga Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ana sallah ya taho da sauri ya kabbara a wajen sahu sannan ya dan aduke zo shiga cikin sahu. Bayan manzo Alaihi Salatu Wassalam ya sallame daga sallah ke tambaye wane ne ya kaza ya ce shi ne ya yi wannan. To manzo Alaihi Salatu sai ya ce zalikallahu hirsan fi dini wala taud ko wala taid. Cewa Allah ya gara ma kwadayi a cikin addini amma kada ka sake irin wannan ko kuma sai ka sake sallah ba. To amma mutum ya zo sahun gaba bai cika ba sai ya tsaya sahu na biyu shi kadai kuma har ayi sallan nan a gama yana da shi kadai ma'ana na sahun ga na gaba bai cika ba ko sahun gaba da na biyu a sahun gaba ya cika na biyu bai cika ba sai wani tsaya na uku har ayi salla a gama a haka yake to wannan zai zan bashi da salla saboda manzo alaihi salatu wassalam yana cewa babu salla ga mutumin da ya kauyace ya gefance a bayan sauye sallar shi kadai da za a ce lokacin da ya zo ya kabbara sallar sahu na gaba ya cika na biyu bai kara cika ba sai kabbara a na uku ya tsaya to sai Allah ya taimake shi ana nan wasu suka cike sahun nan na biyu sai aka faro na uku har ya zama yafin ya hadu wannan ba za a ce ba shi da sallah ba don ba za a kiraye shi wanda yake ya kauyace ya gefance bayan sahu ba domin sahun ya zo ya same shi amma dai ana nufin a yi sallar a gama yana nan a ware to wannan shi ne hadisi ya ce ba shi da sallah.
Tambayar gaba kuma ta fito daga wajen Malam Murtanawa Musa kai gama da ke karamar hukumar Kiyawa a nan jihar Jigawa da yake cewa akan makalla idan iyayen mace suka amince wa mutum ya bada sadaki ƙasa da yadda shari'a ta amince hakan ya halasta.
Idan su za su cika kenan. Mu sani na farko shi bayanin me za mu iya cewa wato mafi karancin sadaki matsala ce khilafiya tsakanin malamai. Mu malikawa wanda duk mazhab malikiya ta fi yaduwa ta tare da mu cewa sadaki kada ya zamo ƙasa da rubu'u dinarin ma'ana kwata ta dinari. Yanzu ina ga lissafin rubu dinarin zai kai wajen 27,000 da ƴan kai ma'ana zai kai wajen 20,000 da kusan 8. To kaga a bisa mazhabin malikiya bai halatta a yi aure da sadakin da bai kai wannan ba saboda haka shi wannan abin da ya shafi sadaki musulunci ne ya riga ce a bayar su Hanafawa suna cewa kada ya kasa a nufin dirhami 10 wasu malamai suna ga duk abin da yake kima ne an amince da shi. Shi kenan zai iya zamowa a matsayin sadaki ko ya zama ainihin wani abin amfani ne a ce wata tufa ce ko wata na'ura da za a ɗauko a bayar kamar a ce waya ko agogo ko takalmi ko a ɗauko kaza ko ɗan akuya ko wani abu. To akwai malamai da yawa su ke duk abin da ya zamo kima ce wani abu ne in dai ba haramun ba ne ba za a ce a yi sadaki da giya ko alade ko kare wannan ba za a ce a yi sadaki da su ba amma duk abin da ya halatta. A yi nufin a ce za a sayar da shi a yi cinikinsa suna ganin cewa kawai in aka bada shi aka yi sadaki kuma amarya ta amince idan ba zaura ce in kun budurwa ce waliyanta suka amince wannan suna ganin ya yi. To amma ba za su ce su zabtare shi ba abinda zai ɗoro a kan abinda yake karanci shi ne ba matsala. Yanzu misali sai aka ce an yanka wa mutum sadaki naira 50,000. To shi kenan ko dai yana shirin kaiwa sai aka yi masa waya aka ce to gaskiya ba dai an rage ma 10,000 ko 40,000 ko kuma aka ce an yanka masa 40,000 ya je ya kai sai aka ce to gaskiya an nan tausaya ma kai hidima saboda haka yanzu kawai mun yafe ma 10,000 ko 30,000 ai 30 ta riga ta kai abin da ake bukata. To wannan dai shi ne amma in bai kai ba to lallai ayi kokari ga cewa an cika.
Na'am. Tambayar gaba kuma ta fito daga wajen Malam Abdullahi Saban Fegi dake Azare a jihar Bauchi. Da yake cewa ina yau malam fatan alkhairi kuma akan makalla wata rana ne wani malami ya tashi yana bayani akan tauhidi kafin fara hudduba ta sallar juma'a har ma yi mana bayani akan rabuwar tauhidi gida uku na uluhiyya da na rububiyya da kuma na al-asma'u was-sifat. To amma sai wani malami ya tashi bayan ya kammala ya kalubalanci wancan mai jawabin na farko da ya bayyana cewa tauhidi guda ɗaya ne kawai aka sani na uluhiyya babu wani rabe-rabe. Haka nake so malam ya mini bayani menene gaskiyar wannan al'amari daga Ibrahim Umar Tsirma. Afwan da zuna ce malam Abdullahi Sabin Fegi Ibrahim Umar Tsirma ne mai wannan tambayar.
To malam Salisu mutumin da zai ce tauhidi bai kasu zuwa tauhidin uluhiyya da rububiyya da al-asma'u was-sifat ba to dole a tuhume shi da sifantuwa da ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ko dai a tuhume shi da rashin karanta maganganun malamai da rubuce-rubucen malamai ko a tuhume shi da son zuciya. Na tabbatar duk mutumin da yake karatu a cikin littattafan malamai magabata zai ga cewa lallai babu shakka tauhidin nan ya kasu ainihin gida uku wanda alhamdulillah za mu samu hatta ayoyin Qur'ani sun yi ishara zuwa ga cewa lallai tauhidin nan ya kasu ainihin gida uku. akwai daya daga cikin manyan malamai na duniya zuna gida Professor Abdulrazzaq Ibn Abdulmuhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala yayi littafi wanda yana da littafin da kai wajen shafi 140 ya sa masa suna Al-Qawl As-Sadid fi Ar-Radd ala man ankara taqsim at-tauhid ma'ana magana wacce take kan saiti magana da ta dace saboda mai da martani ga wanda yake inkari da musun kakaso tauhidi idan aka ce tauhidi ya kasu kashi uku babu wani abu da aka kara wanda babu shi a musulunci daga cikin rubuce-rubuce da wannan bawan Allah ya ambata cikin wannan littafin yanzu iya tunawa ya bici maganganun malamai wanda suke magabata ne sun rasu wani ma sama da shekara 1000 Imam Tabari Sheikhul Mufassirin ya rasu 310 bayan hijira kaga yanzu zaka ce da rasuwarsa shekara 1132 da rasuwa ba da haihuwa ba wannan malami a cikin littafin sa ya hikaito maganganunsa da suka nuna tauhidi ya kasu kashi uku sannan akwai ɗaya daga cikin manyan malamai shi ma wanda yake ya rasu a cikin karni na 4 sunansa Abu Abdullahi Ubaydullah ibn Muhammad ibn Batta al-Kubri akwai littafin sa al-Ibana shi ma ya kawo cewa lalle babu shakka harkar tauhidi ya kasu gida uku kuma ya kawo su daki-daki ya ambaci tauhidi na asma wa sifat da kuma tauhidin uluhiyya da kuma yanayin tauhidi na rububiyya wannan malami da na ambata in ban manta ba ya rasu 387 kaga yanzu in muka ce da 87 nawa zaka dora akan 87 su zama 100 kaga in ka dora 23 kaga shikenan sai ka ce 400 to yanzu ka dora 23 akan 42 sai ka ce rasuwarsa yanzu shekara 1065 wannan da rasuwarsa amma ya ambaci kashin tauhidi wato yadda abin yake mushrikan Qurayshawa duk mutumin da ya kalli abinda Al-Qur'ani ya ambata sun yadda da tauhidin rububiyya ba su yadda da tauhidin uluhiyya ba misali Allah yana cewa kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله الله yake cewa ka tambaye su ma'ana su mushrikin Qurayshawa wa yake azurta ku daga sama ya kawo muku ainihin ruwan sama sannan ya azurta ku ta kasa ya fiddan muku da tsirrai wa yake fitar da rayi daga matacce ya fidda matacce daga rayi wane ne wato ainihin yake tsara al'amura yace da kansu za su ce Allah ne wannan shine rububiyya kadaituwar Allah da halitta da azurtawa da talautawa daukakawa kaskantawa duk sun yadda da wannan kul man yarzuqukum minas samawati wal ardi Allah yake cewa kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim fasayquluna Allah fasayquluna lillah wato za a duka ce da su man rabbus samawati sab'i wane ne ubangijin sammai 7 wa rabbul arshil azim kuma wane ne ubangijin arshi mai girma Allah ce za su ce Allah ne duk Allah ya zano irin waɗannan abubuwa wanda yake rububiyya sa ce halitta rayawa kashewa duk mushrikan Qurayshawa ba wanda yake karin wannan inda aka samu matsala suka yi tutsu shine bauta ta ma Allah aj'al al alihata ilahan wahida shin yanzu kawai shi sai yazo ya sa wai abun bauta guda ɗaya ne inna hadha la shay'un ujab wannan abun mamaki ne ma'ana yanzu Allah shi kadai ake ke batun bauta shine abin da basu yadda ba kaga anan sun yi inkarin tauhidin uluhiyya ma'ana kadai ta Allah shi kadai da bauta nan ayyukan da suka datun da sannan al asma'u was sifat zamu ga mushrikan Qurayshawa sun kasu akwai wanda sun yi inkarin waɗansu daga cikin sunayen Allah Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa idza qila lahum masjudu lirrahman qalu wa man rahman idan aka ce da su ku yi sujuda ga Allah ar-rahman sai wai ar-rahman su ba san shi ba ma'ana suna musun Allah ya sifantu da wannan sunan shi yasa lokacin da aka zo sulhun hudaybiyya sai ya zama sayyidina ali shine zai rubuta yarjejeniya tsakanin manzo alaihi salatu wasalam da kuma ainihin mushrikan Qurayshawa sai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai sahibi da aure ta ba mai da wannan ba wani mai dada wani Ar-Rahman Ar-Rahim ba, kawai bismika Allahumma. Ma'ana ba sai irin sunan Allah Ar-Rahman sai nufin da Ar-Rahim ba. Wasu kuma sai zamo sai suke ɗaukar sunan Allah kuma sai su ba gumakansu. Kaga Allah ke ta afara ayatumul lata wal uzza. Lata duk malaman tafsiri suka ce sun ciro sun daga Allahu. Al-Uzza shi kuma daga Al-Aziz. Manat daga Al-Mannan. Ma'ana sai suke ɗaukar sunan Allah sai su makala gumaka. To kaga Allah sai ke cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Sunaye kyawawa na Allah ne. Ku roƙe shi, ku bautata masa da shi. Sai ce wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i. Ku fita sha'anin wanda suke wuce gona da iri a cikin sha'anin sunayen Allah. Ko dai wancan bangarori sun wuce gona da iri ko kace sun kasa kai iri gona tunda ba sai da wasu sunayen Allah ba. Ko kuma sun wuce gona da iri suka baiwa gumaka sunayen Allah. To anan dole ne mutum ya kadaita Allah da waɗannan sunaye nasa duk abinda Allah ya sifanta kansa da shi. To dole ka yadda cewa wannan hususiyarsa ce. Ko da ka ji Allah subhanahu wataala ya ba wani irin wannan, to ka sani suna kawai ya hada. Misali Allah shi ne Al-Alim. Allah subhanahu wataala shi ne Al-Alim, shi ne Al-Allam. To za mu ga Allah ya ambaci waɗansu daga cikin bayi ya danganta su da ilimi. Misali Allah ambaci Annabi Yaqub yace wa innahu la du ilmin lima allamna, wato ma'abucin ilimi ne ga abin da muka saukar da muka sanar da shi. Kuma Allah yana cewa tu'allimuna hunna mimma allamakumullah, ku sanar da su abin da Allah ya sanar da ku. To ashe wannan ya nuna cewa dan adam zai iya sifantuwa da ilimi, to amma kawai suna ne ya hada dan adam. Koma wane ne in zai yi ilimi, akwai lokacin da bashi da ilimin nan, haka aka haife shi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah ya fitar da ku daga tsatsan ko daga cikunan iyayenku mata. La ta'lamuna shay'an, ba ku san komai ba. Duk wanda aka haifa ko professor wa ko daktawane ne, lokacin da ya so bai san komai ba, sannan kuma Allah ya rubuta da shi. Ashe kenan kowa akwai lokacin da bashi da ilimin, kuma Allah zai bashi daga baya. Shi ku Allah babu lokacin da za a ce wato ainihin bai sifanta da sifata ilimi ba. To ashe kenan daga cikin al'adu ko kuma wato karkacin mushrikan Qurayshawa, ko dai inkarin sunan Allah subhanahu wataala ko kuma ɗaukar sunan a ba gumaka, kaga anan ba su samu tauhidi na asma'u wa sifat ba. To za mu ga akwai ayoyin Al-Qur'ani wanda suka nuna dukkan waɗannan abubuwan tabbatattu ne a bisa wato wajen Allah. Misali Allah ke cewa a cikin suratul Maryam yace rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Duk mutumin da yake da kwakwalwa yake kanta maganganun malamai ya san wannan ayar ita kadai ta kunshi wannan tauhidi guda uku. Misali Allah yake cewa rabbus samawati wal ardi, kaga an bace rububiyya. Allah shine ubangijin sammai da kasai, wama bainahuma, da abin da ke tsakani. Ashe dole ka kadai ta shi da wannan aiki, shi kadai yake wannan aikin. Sai yace fa'buduhu, ka bautata masa, kaga tauhidin uluhiyya kenan. Sai yace wastabir li ibadati, sai ce hal ta'lamu lahu samia, ka taba jin wani waishi mai suna irin na Allah, ka taba jin takwaran Allah. Ma'ana kaga Allah ne shi kadai yake bata da sunayensa, kashi dole a karaita shi da wannan. Wannan ayi ta kadai ta isa ta zama hujja akan kasuwar wannan. Sannan yanzu Allah yake cewa huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-dina walhamdulillahi rabbil alamin. Nan da yace huwal hayyu, kaga ana nufin sunaye, ma'ana Allah sai ya ambata sunansa na al-hayy. Ma'ana dole ne a kadaita shi da wannan sifa, kuma ya zama shi tantance wannan suna. Sai yake cewa la ilaha illa huwa, kaga anan tauhidin uluhiyya, ma'ana babu yadda yake shi kadai a sunayensa, to kuma babu abin bauta shi sai shi kadai. Kuma sai saki ta fad'uhu mukhlisina lahu ad-din, kuma lallai babu shakka ku bautata masa kuna mai tsarkake ibada. Kaga tauhidin uluhiyya ya fitowa. Sai ce walhamdulillahi rabbil alamin, kaga sai rububiyya kuma ka rufe da ita. Shi yasa malamai suka ce ayoyi da yawa sun nuna tauhidi na uluhiyya da rububiyya da al-asma' wa sifat. Sura Fatiha in mutum ya bi ta daga farko har ƙarshe zai ga cewa ainihin ta kunshi wannan. To shi ya sanya malamai suka ce ashe lalle wannan tauhidin ya kasu kashi uku. Kuma abinda za ka yi mamaki, shi wanda za ka daina wannan inkarin, ya za ka ce masa yanzu sallah tana da farillai, sai ce tana da sunnoni, tana da mustahabbai. To dan Allah wani hadisi ne ya ware su, yace ga farillan sallah ga sunnonin sallah ga musahabbai bai sai kawo maka hadisin ba sai dai yace ai malamai ne suka bibiyi ayyukan manzo alaihi salam har suka tantance wannan to shi ma wancan din malamai suka bibiyi ayoyi da hadisai suka tantance wannan inda zaka tambaye ni wannan cewa sallah tana da farillai sai yace eh farillanta nawa ne kaza ne zana mu sai zana take da to wani hadisi ne ya ware farillan sallah sai adadin su kaza bai sai kawo ba inda zaka tambaye shi alwala tana da farillai eh nawa ne farillanta farillanta kaza kaza ne zana mu sosai zana take da to wani hadisi ne yace farillan alwala guda bakwai ne bai sai kawo ba saboda haka kamar yadda na faɗa ko dai karancin karanta maganganun malamai ko kuma sun zuciya shi yakan sa mutum ya kore wani abu da yake tabbatacce muna fata Allah subhanahu wataala ya samu dace
amin da rahmatsa ma sauraro kada amanta ana tare da shirin fatawa kai tsaye a nan tashar radio jiga kuma yanzu haka da yake lokaci ya fara karatuwa za mu ba ku damar yin kira kai tsaye to wannan lambar waya da kuka saba da ita 0703329578 0703329578 kuma za a iya ci gaba da turo tambayoyin a rubuce 0703159814. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da wa muke magana?
Ina malam barka da wannan lokaci.
Na'am, wa yake kallaye?
Ana tambaya da akan magana.
Menene sunanka? Akaram kallaye.
Abun wato ainihin yanka ne. Na kirki na ce kamar da kirki dan akuya haka sannan kuma in lokacin kirki
subhanallah ta katse sai dai ka yi kokarin sake lalubar mutum da tambayar ba ta kai karshe ba assalamu alaikum
wa alaikum salam
da wa muke magana
kana tare da injiniya Sahabi daga Kaugama
to injiniya bismillah
ina wa malam barka da zuwa
na'am
sai shawara da zan bayar ga hukumar darajar jami'a
na'am
akan wannan shirin fatawa kai dai da ke akwai uzuri na rayuwa wani lokacin malam baya zuwa wani satin haka lahaza a maimaita shirin ko
na'am
to shi ne muke so idan ya zama da za a maimaita shirin to ni gabatarwa yana cewa za a maimaita shirin fatawa
na'am
saboda kullum satin muna bibiyar shirin
haka yake to mun gode engineer mun gode da wannan shawarar kuma dama dai haka aka tsara cewa din idan an yi shirin wannan satin mako da zai biyo baya insha Allah mu maimaita za a amma mun gode wannan sanarwar da ka faɗa yana da kyau za a yi ta insha Allah assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam assalamu alaikum
na barka da aiki
barka dai da muke magana
Abdullahi ne na fa daga sabon fili a garin Agare a jihar Bauchi
to mallam Abdullahi ina jin ka
wa tambaya ta ita ne ni ne ina sallar isha'i ne na mance zaman tafiya ta na farko yaya zan yi sannan kuma tambaya ta ta ne sallar da ake tsara ta asfadar bayan as-salati ina fati ake karantawa ko da sura saboda zaka ji wasu malaman sun ce ana karantawa da tiya ayyukan kafirun wasu ma su ce fati ake karantawa dan Allah ina son karin bayani
to mun gode kwarai mallam Abdullahi
yau daga sabon sai ki hadare da Bauchi
mun gode kwarai mallam Abdullahi
to mallam Abdullahi mutumin da yake sallah mai sama biyu in ka cire asuba salloli guda hudu duka zama biyu gare su to duk mutumin da zai yi sallah mai zama biyu sai ya manta zaman farko bai yi ba har ya tashi to abin da yafi dacewa da sunna kada ya dawo duk da malamai sun ce in ya dawo din ba matsala zai yi sujuda ba dai domin wannan tashin da ya kare ne to amma abin da yafi dacewa da sunna idan ya tashi to kada ya dawo wannan ya faru ga manzo alaihi salatu wassalam mun sha faɗa cewa rayuwarsa alaihi salam wato madubi ne a wajen mu wato abun koyi saboda idan abu bai faru a wajen sa mu in ya faru ba za mu san mafita ba to shi yasa Allah ya sa wannan abun suka faru a rayuwar manzo alaihi salam akwai lokacin da yana sallar azhar kamar yadda mafi yawan malamai suka faɗa wani hadisi yace ɗaya daga cikin salloli na yambaci to da yazo alaihi salam zaman farko sai bai yi shi ba sai mige tsaye sai sahabbai suka yi subhanallah subhanallah manzo Allah bai dawo ba duk da ya fahimci abin da ya faru sai da ya tuko raka'a biyun nan kun ga nan ya bar zaman tahiyya da tahiyyar kanta to da yayi tahiyya ta biyu mai riwaya yake cewa sai muka jira mu je ya sallame sai bai sallame ba alayhi salam sai ya tafi sujuda qabli da ya sujuda qabli shikenan kuma sai ya sallame kenan ashe mutumin da ya manta zaman tahiyya hukuncin sa shine yanzu yayi rigi zai qabli a cikin wannan sallah ta sa ma'ana sujuda biyu da ake kafin a sallame sannan gabar tambayar sa ta biyu ta abin da ya shafi raka'atul fajr akwai hadithin Allah insha Allah ya kara mata yadda take cewa manzo alayhi salatu wassalam yana yin nafila raka'a biyu kafin sallar asuba raka'a biyu saukaka har nikan ce anya kuma ya karanta fatiha a cikin su ma'ana saboda rashin tsawaita tsayuwar to wannan hadisi shi malikiya suka dauka suka ce to tunda ita fatiha dole sai an karanta ta ba zai yiwu a ce manzo alayhi salatu wassalam ya sallar da bai karanta fatiha ba za a fahimci cewa fatiha kadai yake karantawa a tsayuwa guda biyu ta raka'atul fajr sai suka dauki wannan shi yasa ga a cikin malikiya ana ce ba sai an karanta sura ba to amma hadisi ya inganta daga ibnu abbas da wasu ba daga cikin sahabbai cewa manzo alayhi salatu wassalam ya kasance yana dora sura bayan fatiha a raka'atul fajr akwai riwaya mai nuna cewa yana karanta kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko bayan fatiha sannan kuma a raka'a ta biyu bayan fatiha ya karanta kul huwallahu sannan akwai wani asar din ma in ban manta ba daga ibnu abbas ne ko ibnu mas'ud ɗaya daga cikin su yake cewa manzo alaihi salatu wassalam ya kasance in zai raka'atul fajr a raka'a farko in ya karanta fatiha sai ya karanta ayat surar baqara qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahim wa ismail hayzu a garshe sai ya duka idan ya zo a raka'a ta biyu bayan fatiha sai ya karanta ayar surat al-imran abin nan wannan akwai wannan ayat cikin abin nan ayat da mun kwanta mai din ta zan fada a cikin al-imran dai saboda haka to ya inganta hadisi manzo alaihi salam yana karanta ayin fin wannan kenan kaga ya inganta yana dora abin nan kuliya a raka'a farko sannan ya abin yawa wannan kuli al kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum la na'budu illa allaha wa la nushrika bihi shay'a zuwa karshen aya ma'ana a raka'a ta biyu bayan fatiha kuma sai dora wannan kenan kaga wannan ya nuna cewa bai dace ba in ka zo ka karanta qulu amanna billahi to a raka'a ta biyu kace ko zaka dora kuliya ko qul huwallahu bai kamata ba tunda bai zo a riwaya ba in dai kai qulu amanna billahi a tabarko to sai kai qul al-kitabi ta'ala ila kalimatin in kuma kai kuliya a raka'a ta farko to sai kai qul huwallahu a raka'a ta biyu saboda haka wannan shine in ka dauki fahimtar malikiya ka karanta fatiha kadai raka'atul fajr din ka tayi ba wani malami da yace ba tayi ba
na'am assalamu alaikum assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
eh ina tare da Nasiru Muhammad ne daga Kwankiyar
to malam Nasiru bismillah
eh ina yi wa malam fatan alkhairi da fatan yana lafiya
na'am
eh tambaya da ita ce malam
bismillah malam ina jin ka bismillah
yawa kamar mutum in ya cika zakar kayan noma kafin ya bayar kuma sai wata bukata ta taso masa sai da zakar yi bukata ta ci to daga baya kuma sai ya samu sai ya mayar din ya wannan zakar take
masha Allah mun gode kwarai malam
to tambaya da malam
mun gode malam Nasir mun gode kwarai
to malam Nasir abinda mutum ya fitar na zakka ko zakkar kuɗi ko zakkar amfanin gona ko ta dabbobi ya sani ba ta sabace ba duk abin da ka fitar na zakka ba naka bane ba saboda haka kenan ba za ka yadda kaga dama a cikin abin da yake ba naka ba kuɗin zakkan nan yadda ka san kuɗin da wani zai kawo maka ajiya yadda ka san wani ya kawo maka kuɗi ajiya bai halatta kai tasarrufi a ciki to haka nan ma kayan zakka wanda ya dauki kayan zakka ya tasarrufi yayi kuskure yayi ba daidai ba sai ne mai gafara Allah kuma shikenan ya dauko wannan abu ya bayar ga wanda ya cancanta a baiwa wannan shine
na'am assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da wa muke magana
ana magana da Salisu Abdu Hojan Majiya
to malam Salisu Majiya bismillah
to Allah ga tawana tambaya da nake da ita a masallacin mu ne da muke insha Allah kuma Allah ya sa muna da saurin zuwa masallacin mu sai mu zauna mu dan yi abubuwan da muke to kuma idan mun kira sallah a lokacin imam bai zo ba har sai mu karara jama'ar su tara na tayin su bai zo ba to kuma akwai wanda yake wuta sai idan mun tayi mun sallah idan yazo sai rika cewa ita gaggawa daga shedan take gaggawa daga shedan take don kuma gashi mun ansa kira na annabi da yace maza a zo mutuwa a taho masallaci a zo ai sallah ko alaga ta wala yasa nake so in yi tambaya akan wannan al'amari a domin aurewar yau domin mu da ba a suna din wannan al'amari na
Allah Salisu Mamu tabbas za su jiraci liman ga uzuri wanda yake ba zai zama mai ata lokaci ko mai tsawo ba ko kuma abin ya zama cewa na yau da kullun misali manzo Ali sallallahu alaihi wasallam kullun muna fada shine babban abin koyi a duniya da kuma addini a wajen mu akwai lokacin da manzo Ali sallallahu alaihi wasallam yazo har an yi ikama sai nuna masabai su dakata suka tsaya a tsaye alaihi salam ya shiga gida bayan mintuna shikenan ya fito ba ma sake kawo kawai shikenan ya kabbara rama aka ci gaba da sallah sai aka ga ruwa na diga akan alaihi salatu wasalam sai aka fahimci cewa wato manzo Ali salam ya manta akwai janaba a jikin sa wankan janaba ya koma ya jiye kun ga wannan dole akwai tazara wanda zaka ce yanzu har ma an riga an yi ikama shi yasa malamai suka ce limami yana da cancantar a daga masa kafa amma akwai makarar da za ta yi yawa wanda kuma duk mamu za ta shiga cikin gosawa wanda anan kuma ya kamata shi liman ya buda wa na'ibin sa ko wani daga cikin wanda ya tabbata za su yi jagoranci ta to musamman yanzu kun ga mutanen da akwai abubuwa da Allah ya mana su babu ba su da agogo a wancan lokaci mu kuma yanzu akwai agogo har ma za ka cewa an ce lokacin kiran sallah karfe kaza shiga sallah karfe kaza wani ka samu tazaran bayan minti 5 da kiran sallah wani lokaci kuma bayan kiran sallah da minti 10 to ya kamata a ce limami ya bada dama cewa in har ya makalar da ta kai minti kaza misali sama da minti 10 misali yana bayan kiran sallah da minti 10 ji to in kun ga minti 5 ya doro akan 10 nan ko 10 ta doro akan 10 kawai ai sallah wannan shine abin da ya kamata limami yayi amma gaskiya akwai limaman da man salisu suna da yawan makara wani sai ya makara wajen minti 20 amma kuma da ya samu an tayar da sallah sai ran sai baci wanda gaskiya wannan bai kamata ba ya kamata in dai har zaka zama ma'abocin makara to ka bada dama ga na'ibi cewa yadda ya kamata shiga sallah da na ƙara minti kaza to kawai shikenan kana nan ka jagoranci sallah kai na'ibi in baka nan to wanda ga zai iya jagoranta wannan shine abin da ya kamata
amma sauraro kusan saboda yanayin lokaci a daidai wannan gaba zamu dakatar da wannan shiri akala shine na gaban insha Allah inda muke fatan tashi akan tambayar malam Abdullahi Babu Kinji da kare kafin wannan lokacin za a iya ci gaba da cikin tambayoyi a wannan lambar waya 0707519 0708 0708 0804 ko a turo ta adireshin mu na internet fatawakaitsaye@gmail.com sannan muna fatan za a dinga turo tambayoyin tare da suna da kuma adireshi a wannan lokaci a madadin ofishin gwamnatin jihar Jigawa da yake daukar nauyin zuwan shirin a kowanne mako sai kuma babban malamin mu da yake faman dawainiya Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya Hajiya Zainab J Ciroma ce ta sada ne da ku a madadin shugaban gidan madadin director na gidajen rediyon Jigawa Alhaji Mati Ali Salisu Sha'adu Dutse yake fatan mu sada a shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi